Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 16, 19, da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizar ta internet kuma za a iya samun mu a sashen Hausa na voa.com ko kuma wato sashen Hausa kenan voa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba ya ko makiri ne tare da Mamadu Lalo. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar kungiyar masu safarin kayan amfanin gona da dabbobi a Najeriya sun koka akan yawaitar biyan haraji da wasu ke ikirarin hukumomi na musu akan hanyoyi. Su kuma ma'aikata a hukumar yiwa kamfanoni rajista a Najeriya suna yin wani yajin aiki na sai ba ta gani, kuma suna zargin rashin biyan su ƙarin kashi 9 a cikin 100 na albashinsu akan dagangan. Bayan haka za ku ji hirar da wakilinmu wato wakilinmu Sale Shehu Ashaka yayi da Rebecca Samuel ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan Chibok da kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su, inda ta bayyana matukar damuwanta na rashin samun 'yarta. Haka kuma muna dauke da hira da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da sakataren jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ƙasa da ake kira Maimala Buni akan irin nasarori da gwamnati ta samu tun lokacin da ta kama ragaban mulkin ƙasar. Sai kuma sharhin wasu jaridun ƙasar Niger da Sulaiman Muni Barma zai gabatar. Akwai sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu kasashen Afirka uku za su gudanar da muhimman zaɓuka a watan Agusta mai zuwa, waɗanda suka haɗa da Angola da Kenya da Rwanda. Kuma duk da cewa kasashen uku na da bambanci a tsakaninsu, dukkaninsu zaɓukan za su kasance masu jin hankula. A Rwanda, wacce ƙasa ce ƴar ƙarama da ba ta da iyaka da teku, za a yi zaɓen shugaban ƙasar ne a makon farko a tsakanin ranakun 3 da 4 ga watan na Agusta. Kuma dan takarar da ya fi farin jini shi ne shugaba Paul Kagame, wanda yake mulkar ƙasar tun bayan kisan ƙare dangin da ya faru a shekarar 1994. A Kenya kuwa, zazzafar karawa za a yi a ranar 8 ga watan na Agusta tsakanin shugaba Uhuru Kenyatta da shugaban 'yan adawa Raila Odinga. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta yanke shawarar cewa ba za ta tura masu sa ido a zaɓen Rwanda ba, amma za ta tura masu sa idon 100 zuwa ƙasar Kenya. Ƙasa ta ƙarshe ita ce Angola mai arzikin mai. A kuma ranar 23 ga watan Agusta, ƙasar wacce ke kudancin Afirka za ta gudanar da zaɓenta na farko cikin gwamman shekaru ba tare da shugaba Jose Eduardo dos Santos akan karagar mulki ba. Dos Santos, mai shekaru 74, wanda ya sha zuwa ƙasar Spain neman magani, zai sauka daga mulki bayan da ya kwashe shekaru 38 yana mulkar ƙasar ta Angola. Zaɓen ba zai kasance mai tattare da ruɗani ba, domin 'yan ƙasar za su yi zaɓi ne tsakanin daɗaɗɗiyar jam'iyya mai mulki da kuma ta 'yan adawa.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya akan yunkurin samar da zaman lafiya a rikicin Gabas da Tsakiya ya yi kira da samar da maslaha cikin gaggawa akan rikicin da ya tabaibaye wato masallacin Al-Aqsa, wanda Yahudawa ke kira Temple Mount, da ke birnin Kudus. Yana da matukar muhimmanci a samu mafita akan wannan rikici daga nan zuwa ranar Juma'a da ke tafe, idan wato inji wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira Nikolai Mladenov. Ya yi wannan hurici ne yayin da yake ganawa da manema labarai bayan wata tattaunawa sirri da ya yi da mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniyan. Ya kuma ƙara da cewa haɗura da ke ƙasa za su iya ƙara ta'azzara idan har aka kai lokacin yin wata sallar Juma'a ba tare da samun maslaha ba. Mladenov ya jaddada cewa yana da matukar muhimmanci a ci gaba da tafiya akan turbar da aka saba tun shekarar 1967 wajen tafiyar da masallacin da wajen ibadar Yahudawa da ke a birnin Kudus.
Ministoci daga nahiyar Turai da Afirka na wani taro a Tunisia domin nemo bakin zaren matsalar kwararar 'yan gudun hijira da ke fitowa daga Afirka zuwa Turai, inda sukan bi ta tekun Mediterranean mai cike da hadari bayan sun taso daga Libya. A wata matsaya da suka cimma a jiya Litinin a birnin Tunis, ministocin sun amince su tunkari matsalar ta fuskoki daban-daban, waɗanda suka haɗa da fayyace mutane cewa irin haɗarin da ke tattare da yin ƙaurar ba bisa ƙa'ida ba, da yiwuwar maido da su gida, tare da tattaunawa kan dalilin da ke sa baƙin haure ke barin gidajensu, da kuma ɗaukar matakai akan masu safarar mutanen. Ƙasashen da suka haɗa da wannan taro da suka halarci wannan taro sun haɗa da Algeria da Austria da Chadi da Masar da Faransa da Jamus da Italiya da Libya da kuma Mali. sauran sun hada da Malta da Niger da Slovenia da Switzerland da Tunisia da kuma Estonia wacce ke rike da shugabancin majalisar kungiyar ta tarayyar Turai.
Babban mai bada shawara kuma sarkin shugaban Amurka Jared Kushner ya musanta cewa zarge shi ko wani daga cikin gangamin yaki neman zaben Trump yayi wata ganawa da ba daidai ba da Rasha a gabani ko kuma bayan zaben Amurka da aka yi a bara. Babban dan shugaba Trump Donald Trump Jr. da tsohon shugaban gangamin yaki neman zaben Trump Paul Manafort sun bada bayani ga kwamitin majalisar dattawan Amurka mai kula da fannin shari'a. Kushina wanda ya aure yar shugaban kasa Ivanka yake zama babban mai bada shawara ya fada wa manema labarai cewa yiwa shugaba Trump da kuma Amurka aiki abin alfahari ne da kuma wata dama da ya samu a rayuwarsa. Yana kuma nuna godiya ga wannan daman da aka bashi domin yin aiki da wasu muhimman batutuwa waɗanda suka hada da samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya da farfado da kaifin basira da Amurka ke da shi wajen fitar da dabaru. Surikin na Trump bai amsa wata tambaya da manema labarai suka mai ba.
A dai bangaren kuma shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da nuna matsin lamba ga 'yan Republican da su amince da dokar samar da sabon tsarin kiwon lafiya. Yana mai cewa an yi ta maganganu ba tare da aiwatar da wani abu ba. Yayin da ke magana a ɗakin karɓar baƙi da ake kira Blue Room a fadar White House, shugaba Trump ya cicciki sanatoci 'yan jam'iyyar Republican inda ya ce ba su cika alƙawarin da suka ɗauka na kawarwa tare da maye gurbin dokar tsarin kiwon lafiyar nan mai rahusa ta Affordable Care Act ba, wacce gwamnatocin tsohon shugaba Barack Obama ya samar.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar masu safaran kayan amfanin gona da dabbobi a Najeriya sun koka akan yawaitar biyan haraji da wasu ke ikirarin hukumomi ke musu akan hanyoyi wanda suka ce hakan na kawo cikas ga ayyukansu. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Kungiyar masu safarar kayayyakin amfanin gona da dabbobi a Najeriya sun koka kan yawaitar biyan kuɗin haraji da wasu da ke ikirarin hukumomi ne ke yi musu akan hanyoyin Najeriya. A wani taron tattaunawa tare da haɗin gwiwar hukumar 'yan sanda, kungiyar ta bayyana cewa yawan kuɗin haraji da ake tsawwala mata ke janyo hauhawar kuɗin kayayyakin abinci da tsadar nama a faɗin Najeriya. Shugaban kungiyar ta masu safarar kayayyakin gona da dabbobi a jihar Plateau, Yusuf Samuel Haman, ya ce sun ɗaura aniyar yaƙi da masu yi wa talaka zagon ƙasa.
Ana misali, kasiya hatsi daga Sokoto za ka kai Lagos. A kowane jihar da ka shiga fa, mutanen nan sai su caje ka 10,000-20,000. Yayin da kai kayanka inda za ka sauke kasar, za ka yi lissafin nawa ka kashe kuɗin mota, nawa ka kashe a kan waɗannan mutane da suke tsayawa hanya suna karɓan haraji, wanda dokan ƙasa ya hana. Mun fito ne mu ga wa duniya za mu yake irin waɗannan ababai. Muna roƙon gwamnati na kowane jiha a Najeriya da kansu su duba su cire mutanen nan a hanya.
Su ma shugabannin kungiyar Fulani sun bayyana irin ƙubar da suke fuskanta a hanyoyin Najeriya.
Sunana Muhammadu Abdullahi Hari, ni memba ne na Meti Allah. Matsalar shine babba shine wanda direbobin nan suke kuka ai yana dawowa kan Bafulatani ne, because kayansa aka dauka shi zai biya kuɗi. Sannan kuma abun mamaki, suna nan din sai a wuce da shanun da na sata da na gaskiyan duka. Ba za ka ji wai su ɗin sun iya su an kama wata saniya a hanya ba.
To amma waɗannan ɗin kun iya bincike ku gane cewa jami'an gwamnati ne ko kuma ɓarayi dai haka?
Babban damuwan shi ne za ka zo yawanci a point nasu za ka samu suna tare da police. So automatically in ka ga wannan kai baka da magana amma ka ce ba gwamnati a ciki. Don inda ka ga mai rigan gwamnati duk aika an gama gwamnati na wuri.
Sunana Damina Musa Shaibu, Plateau Secretary na Gang Allah Fulani Development Association of Nigeria. Matsalar mu ita ce idan aka ga Fulani sun samu shanunsu a mota za su kai kasuwa, 'yan sanda ko sojoji ko 'yan revenue sai su take masu haƙƙi su ce masu lalle sai sun biya wasu kuɗi na daban, wanda kuma ba receipt ake bayar ma Plateau State Government ko kuma local government da aka sa wannan checkpoint ba. Za ka ba da 500,000 a kowace saniya kamin ka kai kasuwa. In ka je kasuwa kuma akwai road block legal one ɗin wanda ya dace ka sake kuma ka biya to wannan abu yana ci mana to a ƙorya.
Shi ko shugaban kungiyar direbobi na ƙasar reshen jihar Plateau, Sikiru Osama Bello, yace kamata yayi gwamnati su sa ido sosai don tarwatsar da irin waɗannan ɓata gari.
Kamar a jiha guda ma sai ki samu wajen karɓan kuɗi har ya kai waje uku. Kamar yanzu a Benue, a nan kam ki shiga makodi in kin wuce toll gate akwai, in kin je Bandikiya a Adiko akwai, in kin je Bandikiya akwai. Yanzu kamar daga a nan Plateau sun ce daga Edo suka zo. Ranan Monday da ta wuce awa biyu muka yi muna rigima da su a nan kuru. To ya za ka zo daga Edo kana zo kana karɓan kuɗi a hannun mutumin Plateau? Duk kowa na da manufa ne a samu wa talaka sauƙin abin da zai kai bakin shi. Idan aka bara mana baya aka raba jami'an tsaro local government to local government a kan hanyoyin da aka san suke tsayawa a ajiye jami'an tsaro a wurin, saboda yanzu ba jami'an tsaro a wurin. Idan sun zo kawai za su sa kusa hanya su karbi kudin mota ɗaya biyu uku sai su gudu.
A bangare guda kuwa wakilin Inspector General na 'yan sandan Najeriya ASP Yahaya Usman Yusuf ya ba da tabbacin tsaron lafiyar al'ummar Najeriya da dukiyoyinsu.
Ko kwanan nan a kin ji a cikin wannan conference da aka yi akwai wasu 'yan sanda da aka kama tare da wayannan mutanen escort suka kama su an tafi da su Abuja. Duk inda muka gaza muna so a gaya mana saboda mu gyara. Sannan duk wani ɗan sanda da yake da hannu a cikin wannan an same shi ba barin shi ake ba. Insha Allahu 'yan sanda ba za su ƙasa gwiwa ba. Haƙƙi ne a kanmu za mu kare al'umman ƙasan nan.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Ma'aikatar hukumar yi wa kamfanonin rajista a Najeriya suna wani yajin aiki na sai babu ta gani a kan zargi da suke yi na rashin biyansu ƙarin kashi 9 cikin 100 na albashinsu a kan dagangan. Ga rahoton da Nasir Adamu Elikaya ya aiko mana.
Ma'aikatan hukumar yi wa kamfanonin rajista na Najeriya Corporate Affairs Commission sun auka yajin aiki inda suka rufe kyamaren shiga hukumar da hakan ya sanya ba shiga ba fita. Ma'aikatan da ke korafin da ganga aka kibiyan su ƙarin kashi 9 cikin 100 na albashinsu na musamman sun yi zargin shugabannin hukumar sun ƙara wa kansu albashi saboda tsabar hadama. Shugaban kungiyar ma'aikatan Ibrahim Kirfi ya ce san ba za su yi ƙasa gwiwa ba ko za su saurari wani bayani ba sai an biya su haƙƙinsu da yanzu haka ya kai bashin naira miliyan 80.
An juma ana ruwa ƙasa na shinyewa. An yi alƙawarin iri a baya ba a cika. Bai sai yanzu malƙarin da muka fi ganewa mu gani a ƙar kowa ya ji alaƙa cikin akauninsa tunda mun san tsarin biyan ba wani tsari ne mai wahala ba kowa san tsarin TSA na yanzu wanda suke wannan sarrafa kuɗin nan yanda ake biya ma'aikatanmu ne membobinmu ne mun tattauna da su akwai matsaloli suka ce in aka ba su dama awa biyu ya isa suna shiga in suka aikin su awa biyu suna gamawa kowa zai gana su kuɗin kuma na tabbatar maka wannan in da mu za mu so a ce shugaban ƙasa ya shiga cikin wannan abun don muna tabbatarwa shi kansa mataimakin shugaban ƙasa maybe ba a bashi bayanin da ya dace game da abin da ke faruwa in da zai muna so ya neme mu haɗu mu da shi mu masa yani gare kudinmu ga nasu a ga waye mai gaskiya tsakanin mu da su.
Wannan takun saka dai ya faro ne tun wajajin shekara ta 2010 sannan aka ci gaba daga 2013 inda aka fara biyan kudin amma daga bisani shugabannin hukumar suka dakatar. Shugaban hukumar Bello Muhammad ya ce ba zai iya biyan wannan kudin ba dan ya ce hukumar kula da ƙarin albashi da allowance ke da wannan haƙƙi.
Wanda muka yi da su kwanan nan mu bi wata hanya da za mu saka musu kan albashi da hukumar ta rage. Mun samu hanya tsakaninmu da su mu yadda cewa za mu bi wannan hanya da muka zo wurin gudanar suwa sai mu magana cewa wannan abu ne wanda ya shahi policy kuma dole sai magbata sun yarda da shi ko mu ta gudanar suwa wata action board ita ke da ikon badan policy to da yake babu kuma a yanzu a commission din sai aka zama minister shi ke da wannan iko mu kai minister mu bi wata hanya mu sanya musu kan wannan abin kuma suna da sanin da wannan abin minister ya yadda ya sa hannu abin da yake cewa yana yiwa a yi manyan su mun kira su national board din su mu yi musu bayani su kuma sun gamsu sun yarda da abin da minister yayi da abin da mu muka yi sun gaya musu waɗannan yaran ga abin da aka yi kuma su suna ganin cewa sun gamsu da wannan abun a jawon yaji aiki a koma aiki suka ce a samu su yanzu kuɗin masu ke so ba sun suka yi duk a kori management staff na commission din nan.
Wani zargi da shugaban hukumar ya musanta shine na zumbula kuɗi ko ko harkokin almundahana ga wani ginin majiyar motoci na hukumar da aikin ya zama tamkar cinikin alfadari inji ma'aikatan. Ma'aikatan dai sun tare a bakin hukumar don tabbatar da ba su bar wata dama da wani daga cikin shugabannin zai iya shiga hukumar ba. Suleiman Gire na kan gaba cikin ma'aikatan da suka ce sai sun ga abin da ya ture wa bozo naɗi.
Mun gaji da gafara da sa ba mu ga ƙaho ba sai in mun ga kuɗi an biya wannan ya ce ya samu alert mun buga wa na Port Harcourt ya samu alert mun buga wa na Sokoto ya samu alert mun buga wa na Maiduguri ya samu alert mun buga wa na Lagos ya samu alert wannan shine kawai abin da zai sa mu dawo yajin aiki muna nan har illa ma sha Allah.
Hatta jami'an tsaron cikin gida na hukumar sun zama sai kallo kawai da leke ta kofofin da aka rufe. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma da la'agai da Nasiru Adamu Elikaya. Yanzu kuma sai wato Rebecca Samuel wacce ta kira ga shugabanni da su yi su ƙara ƙaimi wurin ceto 'yan matan Chibok Rebecca mahaifiyar ɗaya daga cikin 'yan matan da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su, ta bayyana haka ne a hirar da ta yi da wakilin Musali Shehu Ashaka.
Ko za ki gabatar da kanki?
Sunana Rebecca Samuel.
Menene sunan yarki ne?
Sarah Samuel.
Ganin cewa ga yaran nan sun cika shekara uku da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace su, yaya kike ji ne a zuciyarki?
Ina da nauyin zuciya domin shekara uku ba kwana uku bane. Amma shekara uku ba sati uku bane. Shekara uku ba wata uku bane. Ina son cewa gwamnati su sake ƙara ƙoƙari. Ba mu yi tunanin zai kai mu har ga wannan lokaci ba. Muna so su sake ƙara ƙoƙari domin mu ga 'ya'yanmu sun taho mu yi murna tare duka.
Na ji kin yi maganan cewa wasu ma daga cikin iyayen yaran nan sun rasu. Kaman guda nawa ne suka rasu?
Sun kai 19 ko 18.
Kuma duk kin ce yana duk sanadi wannan tunanin maganan waɗannan yara ne?
Eh, duk sanadin ne.
To a ce yanzu ake ga shugaba Muhammadu Buhari kaman ko kuma shugaba Muhammadu Buhari yana sauraron ki yanzu, kuma wani irin kira zaki masa?
Na so in ga masa cewa su ci gaba da yin kokari domin sun riga sun yi alkawari da wannan Boko Haram. Muna tunanin ko a cikin kwana biyu uku ne za su aikata wannan. Ba mu ji komai ba, muna so su kara kokari. Amma gashi na mu shekara uku da shike ba mu da karfi, ba mu da komai. So muna roƙon su su ci gaba da tunani akan idan nasu ne ba za su iya bacci ba, sai haƙuri su ci gaba da kokari.
To yanzu a ce yake tana sauraron ki, me zaki ce mata?
Ce ta ci gaba da yin addu'a. Mu ma muna addu'a domin su. Wata rana sai labari.
Kina da kyakkyawan fatan cewa za ki haɗu da 'yarki wata rana?
Sai zan haɗu da ita kamar yadda sauran mata sun haɗu da nasu, haka za mu yi murna tare.
To a gaida Sale Shehu Ashaka. Yanzu kuma lokaci ne da za a shakata da wannan faifai bisa inji.
Assalamu alaikum maza da mata musulmai, ku saurari wannan zantuttuka mai ban tausayi wanda zan bar duniya bayan na rasu. Mata ta su da hawaye don ta masu.
To madalla, da fata an shakata da wannan faifai. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku hira da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da wato sakataren jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ƙasa da ake kira mai Mala Buni, wanda ya bayyana irin nasarori da gwamnatin APC ta samu tun da ta kama ragaman mulki. Ga hirar ta su.
Idan mutum a yanzu in ya fito ya ce ba abin da aka tsinana, wannan yana ga ba ma wai yana so ya tozarta gwamnati ba ne, ya ƙi yi wa kansa adalci ne, kuma ba abu mai ciwo kamar mutum ya yi wa kansa ƙarya. Idan mutum yana yi wa kansa ƙarya, ba ciwon da ya fi shi, saboda za ka ma iya cewa hasada ne. To ni a gani na maganan cin hanci da rashawa, kuma kowa ya ga me ya faru da ma tsofin hafsoshin sojojin ƙasar nan wanda suka yi warwaso da dukiyan makaman nan. Kowa ya san abin da ya faru. Ko wannan ita ce karo na farko, ko da ma alkalai aka kai su kotuna. Abubuwa da yanzu ko da wannan tsari na account guda wanda gwamnatin tarayya take aiwatarwa a halin yanzu ya maida satan ma ba mai yiwuwa ba, abu ne mai wuya. Dama ai a hana satan ya zamanto cewar dan Najeriya zai iya yaje rintsa ba tare da yana tunanin ana satansa a wani wuri ba, shi ma wani ci gaba ne. Ba ma wai a amso abin da aka satan ba, a'a, a taskace kudin a hana satan, a tabbatar cewar ba wasu da yanzu haka sun hada kai suna zalunta suna satan kudin kasan a wani wuri, tunda duk inda zai fito da hanyar fitan guda ne yanzu. To duk wannan ba za su kidaddugu ba, ba za su kirgu ba abubuwa da aka yi. Idan nace zan kidaya su nayi ƙarya, ci gaba da aka samu ba kaɗan bane. Amma dukkan wannan koke-koke da kike faɗa wanda ake yi, dole ne kaman abin da ake cewa ɗaure karyayye. Akwai ciwo, wannan ƙasa ta karye ta fuskan tattalin arziki, ta fuskan tsaro, ta fuskan aikin yi da sauransu. Kuma dukkan wa'annan fa sun ta'allaka akan tsaro ne da zaman lafiya, domin dukkan abu na rayuwa na bil'adama da kika sani da dabbobi, sai an samu zaman lafiya sannan wa'annan abubuwa suke biyowa baya. Yanzu ta fuskan, in kika duba, me ya hana noma? Rashin tsaro. Me ya hana karatu? Rashin tsaro. Me ya hana kasuwanci? Rashin tsaro. Me ya hana mu'amala tsakanin mutane? Rashin tsaro. Bautan Allah ma, kamar yadda na nuna miki maganan zuwa coci da masallaci, kowa ya san irin akasi da aka samu a lokacin wancan gwamnati, wanda yanzu mutane suna ibadan su.
Bari mu dauka daga fannin cin hanci da rashawa. Duk wayannan bayanai da kai, eh, lalle an yi su, amma ba a daura kowa ba.
Eto, shi ai wani in ka bar shi ma ai zai ce kamar ana kama kariya ne. Idan aka ce za a kama mutum, za a kai shi kawai shikenan, an daure shi shikenan, ya tafi kurkuku. Yanzu zaki ji an ce ana kama kariya, ko ba haka ba? Dole a bar kotuna su yi aikin su. Kotuna kuma ba tursasa su za a yi akan aikinsu ba, sun san aikinsu. Shi yasa ya yi tsarin mulki din ya ware fannoni uku: bangaren gudanarwa, da bangaren dokoki, da kuma na shari'a. To, wayannan bangarori guda uku, kowane bangare da irin aikinsa, ba kuma guda da zai je wa guda aikinsa, kowa ya tsaya akan aikinsa ne ya yi aikinsa. So, bangaren zartarwa nasu su zartar da dukkan abin da ya kawo a na doka. Sannan kuma su wa'annan bangaren shari'a, su kuma ga tsarin da suke na kotuna. So, dukkan abin nan da ba da wanda zai fita ya ce ba a gurfanar da su a gaban kuliya ba, shi ne da amfanin abin. Ba wanda zai ce ba, da an gurfanar ne, da can ake watan da ake babakere a kan dukkan al'umma, wa kika ji aka kai aka gurbanar a gaban kuliya cewa wannan ga laifin da ya yaci kuɗi ko kuɗin makamu ko kuɗin wani abu. To, wannan duka bai kamata a manta da irin cigaba da nasarori da wannan gwamnati ta yi ba. Kuma insha Allah wa'annan abubuwa so masu aka yi, dama ita gyara ita ke da wuya. Kuma ba yadda za ka yi kai gyara akan abin da ta ɗoshe shekara kusan 16 ana cikin barna.
Sakatare, ka ce ba a yi noma ba saboda harkan tsaro, kuma sai kuka rufe boda ko ina da ko ina, kada a shigo da abinci. Mutane na kukan yunwa, ina mafita?
Eto, kuma amma an yi noman. Ai, wannan maganar noma, muhallin da na kawo maganar noma ciki, magana ce akan rashin tsaro. Yanzu tsaro ce ta kawo al'umman Najeriya da yawa manoma sun samu sun yi noma bana. To, wannan ba ƙaramin ci gaba bane. Sannan kuma ƙasa kamar Najeriya, kowane ɗan Najeriya mai son gaskiya ya san cewar ƙasa kamar Najeriya ba ta da hujja ta ce ba za ta iya ciyar da kanta ba. Abinda ake so ƙasashen duniya su gani daga Najeriya shine mu ciyar da kanmu, kuma mu iya fitarwa waje, mu samar da kuɗaɗen shiga. To, idan ba mu iya fitarwa waje saboda mu samo kuɗaɗen shiga ba, wannan tun da zai ɗau lokaci, me zai hana mu ciyar da kanmu?
Tuma Dalla, a gaida Madina Dauda da kuma sakataren jam'iyyar APC na ƙasa mai Malabuni, kuka saurara da wannan tattaunawar. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 3 kenan da minti 24 na dare a nan Washington DC. Ga sharhin jaridun ƙasar Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Phénomène, wacce ta ruwaito cewa Jamhuriyar Niger na shirin shimfiɗa bututun mai zuwa Jamhuriyar Benin. Dalili kenan da ministan man fetur Fumakwai Gado ya ziyarci ƙasar ta Benin a tsakiyar watan da muke ciki, inda suka tantauna da hukumomin wannan ƙasa. Jaridar ta ce a can baya gwamnatin ta Niger ta ƙudurta amfani da ƙasar Kamaru domin shimfiɗa bututun da zai ba da damar fitar da manta zuwa gabar teku a shekarar 2016, kamar yadda 'yan ƙasar China suka nuna bukata. sai dai matsalolin tsaron da ake fama da su a yau a yankin tafkin Chadi da kuma yadda ake ganin aikin zai laƙume kuɗaɗe masu yawa sun kawo canjin al'amura. Mafari kenan da Niger ke kokarin karkata wannan aikin shimfiɗa bututu daga rijiyoyin Agadem zuwa ƙasar Benin, inji Levanama. Jaridar Le Republicain na cewa wasu manyan attajirai 'yan Najeriya masu shugabancin harkokin man fetur na fuskantar barazanar gurfana gaban kotunan ƙasashen Amurka, Turai har ma da Najeriya, saboda zargin su da hannu a wata ƙazamar harkar cin hanci. Kola Aluko da Olajide Omokore da ake yi wa kallon masu halitta kuɗaɗen haram sun sayar da mai na miliyan 1,500 na dala a dalilin kwangilar da suka samu a zamanin ministar mai ta Najeriya Dezani Alison Madukwe, wacce suka ci hancinta da wani makeken gida da ke birnin London. Kamar yadda wata murya da aka naɗa ke nunin tsohuwar ministar tana gargaɗin waɗannan attajirai a wayar telefon su daina ɓata lokaci a duk sayayyar da suka sa gaba, in ji jaridar, wacce ke cewa yanzu haka an fara duba yiwuwar yi wa Kola Aluko kamuwar gidansa da ke birnin New York. Idan muka leƙa L'Actualité, jaridar na cewa sabon shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ɓaci baki ɗayan jama'ar Afirka waɗanda yake yi wa kallon masu yawan haihuwa rututu. Jaridar ta ce ƙasar Niger na daga cikin ƙasashen da shugaban na Faransa ke yi wa gugar zana, domin a wani jawabin da ya yi a kan maganar bunƙasar yawan jama'a cewa ya yi asara ce a yi ta kashe dubban miliyoyin euro a ƙasashen da kowace mace ke haihuwar aƙalla 'ya'ya 8. Jaridar ta ce ba abin mamaki ba ne idan aka ji shugaban ƙasar da dokokinta suka aminta namiji ya auri namiji, mace ta auri 'yar uwarta mace yana ɗaukar haihuwa tamkar ƙauyanci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To jama'a, da fatan za a mana afuwa. Wato sharhin jaridun jamhuriyar Niger ne ba kamar kamar yadda na faɗa da farko ba. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbacce dai karamar kuma ta Balija ta Rabatawar Najeriya. Hakika tawargar gwamnonin APC da shugaban jam'iyya da ma wasu ƙososhi da gwamnatin tarayyar Najeriya ziyarar da suka kai wa Buhari a birnin London, hakika ziyara ce wanda ta kawo farin ciki ga al'ummar Najeriya, kuma muna fatan Allah ya sa Buhari ya dawo cikin wannan kwanaki kamar yadda aka yi bayani, ya kuma samu cikakken lafiya da zai dawo ya kama mulki. Da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen dukkanin rigingimun da yake hankula da suke fa'addaban ƙasar mu Najeriya baki daya. Nagode. Mai magana Aminu Mishayi na garin Garbacce da karamar kuma ta Balija ta Rabatawar Najeriya a jihar Katsina.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Sufyanu Gumal Zangon Daura. Da Allah, ina so in yi amfani da wannan dama domin in yi kira ga kungiyar NUT ta kungiyar malamai na firamare da ke nan jihar Kaduna akan zaɓuɓɓukan da za ta yi na kungiyar malamai NUT a nan gaba kaɗan, wanda yake a nan hukumar ilimi ta ƙaramar hukumar Zango. An samu abubuwa na badaƙala wanda yake nuna alamun cewar akwai maguɗi a cikin wannan al'amari, don haka ya kamata uwar ƙungiya ta jiha ki shiga cikin wannan al'amarin domin kada ya kawo fitina a cikin wannan zaɓe.
Assalamu alaikum, muryar Amurka. Mai magana Hamidu Kadallabo, kwamin gudumar ya jihar Bisawa, Jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi duk da manoman ƙasar Nijar. Allah ya saukar mana da mana mai albarka, kuma Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya ta samu Nijar, kuma Allah ta kawo mana kwanciyar hankali da wadata ta samu Nijar. Amin summa amin. Na gode.
To ba za mu da samu daman kawo muku labarai a takaice ba, kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci. Sai kuma da al'asar za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryenmu. A madadin Mahmud Lalo da wanda ya shirya ba da umarni, wato Solomon Abu da kuma injiniyanmu ta wannan hantsi, wato Hadiya Zainab, Baba Yakubu Makeri ke sallama, a huta lafiya.